sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 3 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labaran.
Maryam, manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun soma wani taro a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar Jamhuriyar Niger. Makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka, Beijing na kokarin kara cutanya da makwabtan kasashen biyu na yankin Asia. Iran ta rataye wasu yan tsiraru yan kabilar Baluchi su 11 bisa zargi da tuhume-tuhume cikin sauyi 48, lamarin da ke kara ruru ta fargabar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin yau da kullum sun ce matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger yayi daidai, domin hakan zai zama darasi ga wasu da ke da burin yin hakan nan gaba.
Dan ba dauki mataki mai tsanani akan irin gangacin zan mulki ba, kaga da mu ta samu irin su zuwa mulkin soja na Burkina Faso, Mali da Guinea-Bissau, furuziki kamar idan aka bi wancan ciyani ka fidda shi kan kujera a Niger, aka dawo da Bazoum, kagan zuwa aka ci musu sauka su mawa sauka ba, kuma da biyo su da hari.
To za ku ji karin bayani nan gaba, sannan za ku je da manazarta sha'anin tsaro ke ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da barazanar amfani da karfi da kungiyar Sediyawo ta yi wa sojojin Niger, da kuma yadda Faransa ke gaba-gaba wajen ganin akwai buƙatar a yi amfani da karfi don tabbatar da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan mulki.
Faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki wannan da. Saboda ita kasan bayan Burkina Faso da Mali, Niger ne ya zamanto inda take da karfin zama. To yanzu in Niger kin kuma ya sha kuje, kasan lalle abin ya zama mata babbar darura a nan iyakan Sahel, ma zaman Faransa ya zama babbar darura.
A Najeriya kuwa za ku ji cewa kungiyoyin kwadago sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lumana na gama gari da suka fara a jiya Laraba a duk fadin kasar, bayan ganawa da shugaba Bola Tinubu da yammacin jiya. Muna kuma tafa da rahoto akan martanin da masana harkokin kwadago suka maida dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar da kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ta gudanar a jiya. A gefe guda kuma, ga dukkan alamu shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na shirin kara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawa karin sunayen ministoci 19, ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni, wani abu da jam'iyyun adawa suka yi tar da shi.
Wannan al'amura da ake a Najeriya na cin mutuncin 'yan al'umman Najeriya yayi yawa a cikin matsalolin da 'yan Najeriya suke ciki, yunwa da cin hanci da rashawa da yake 'yan Najeriya suke ciki, sai a ce wa'annan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci Najeriya. Kacho.
A yau za ku yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun soma wani taro jiya Laraba a Najeriya dangane da juyin mulki a kasar Niger. To a farkon wannan makon ne kungiyar ta ECOWAS ta shata wa'adi ga shugabannin juyin mulkin na Niger da su mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum kan mulkin sa ko su fuskanci matakin soji. Gargadin ya haddasa martani mai tsauri daga kasashe biyu makwabtan Niger waɗanda su ma shugabanninsu suka hau mulki ta hanyar juyin mulki, yayin da ya rage saura kwanaki hudu a wa'adin na mayar da zababben shugaba Bazoum kan mulki, tare da gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka bayar. Fargabar tashin hankali na karuwa a yankin na Sahel a wannan makon. Kungiyar ta ECOWAS ta kakabawa Niger din takunkumi, to amma kasar Gini wadda ita ma shugabanta ya karbe iko ne ta hanyar juyin mulki ta kauracewa matakin. Faransa da Tarayyar Turai duk sun dakatar da tallafi ga kasar ta Niger bayan juyin mulkin na makon jiya. Faransa, wacce masu goyon bayan juyin mulkin suka kaiwa ofishin jakadancin tahari, ta so mu kwashe 'yan kasar ta da 'yan wasu kasashe daga Niger. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya yi magana da Bazoum a yammacin ranar Talata, kano kuma ya jaddada goyon bayan Amurka da kawayenta ga tsarin demokradiyya. A halin da ake ciki kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka, yayin da masu yunkurin juyin mulki yake kallon wa'adin ranar Lahadi don maido da hanbararren shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Manazarta sun ce Moscow da Beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar fadada tasirinsu. Muna kallon wannan lamari sosai da sosai kuma ba mu yanke wata shawara ba, amma tabbas za mu shiga ka'in da na'in don tantance taimakon da za mu bayar, a cewar John Kirby a lokacin wato daraktan yaɗa labarai da sadarwa na Majalisar Tsaron Ƙasar Amurka a lokacin da yake jawabi ga manema labarai a wannan makon juyin mulkin da aka yi a Jamhuriyar Nijar a makon jiya. Ya bi sahun juye-juyen mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso, inda wasu gungun jami'an soji suka nuna rashin jin daɗin su kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari, suka kame shugaban ƙasar, suka mamaye kafofin watsa labarai, inda suka ayyana kansu a matsayin suke riƙe da madafun iko. Makonni gabanin taron Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka, Beijing na ƙoƙarin ƙara cuɗanya da makwabta biyu na yankin Asiya. Masana sun ce matakin na da nasaba da kokarin da Beijing take yi na karfafa alaka da Koriya ta Arewa da Rasha. Ministan harkokin wajen Japan Yoshimasa Hayashi ya bayyana shirin na kasar China a wani taron karawa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran Japan a makon da ya gabata. Yana mai cewa babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi ya ba da sanarwar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da Seoul da Tokyo. Da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin Amurka da manyan ƙawayen nata biyu, waɗanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara. A watan Mayu ne shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishida domin halartar taron koli na ƙasashen uku. A makon da ya gabata aka sanar da wurin da za a gudanar da taron a ranar 18 ga watan Agusta a cibiyar David da ke Maryland.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta sanya wa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar takunkumi, masu sharhi a kasar Ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da batun. Galibi suna ganin hakan yayi daidai don dakile aukuwar hakan nan gaba a wasu kasashen yankin. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Baqo ya aiko mana da wannan rahoton.
Masharantan suka ce matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan sojojin da suke juyin mulkin yayi daidai, domin hakan zai zama izina ga wasu da ke da burin yin juyin mulki nan gaba. Rashin daukar tsatsauran mataki kan kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea, waɗanda suke juyin mulki a baya-bayan na ya taimaka wajen wannan juyin mulkin, kamar yadda mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Yunus Salahuddin Obanjo ya ce.
Ni ina ra'ayi da cewa a ja kunnin duk wanda yake daidai da mataki na juyin mulki, ke saboda mu duka mun ce mun tabbatar kuma mun amanna demokratiya. Juyin mulki ba abin da za mu sake koma lamari na juyin mulki ba, amma akwai bukatar kuma duba yadda shugabannin da ake zabansu kan hanyar demokratiya suke tafiya da irin shugabancin da yake ake ba su, yana da muhimmanci sosai. Abin tambaya shine waɗannan takunkumin da yake su yan ECOWAS sun dibiya ma kasar Niger, dama kasar Niger duba irin matsalar da suke ciki na batun tattalin arziki, sai kuka kara dibiya musu irin wangan masalori mazaunan kasar ya lamarin su ne kasance. Yasa akwai bukatar a sake duba ya dai a samu daidaituwa a cigaba da muhawara yanda da samu gabanin sojojin da suka yi juyin mulkin nan da waɗanda yake kuma suke cikin siyasa na ƙasar Niger. Abinda kuma kamata sake duba shine mu duba akwai kasashe kamar Mali, kasashe kamar Burkina Faso da suka yi juyin mulki, me an kai musu, me ya faru kasashen nan? Ka gani wasu ababen ga dukan da yake an bari ya faru ba dau mataki wanda yake da ya dagire wayannan ba, yasa sauran kasashe kuma ke duba kamar su ma sai su dau mataki kan ainihin juyin mulki.
Isa Abdul Salam mai sharhi ne kan siyasa, masakataren jam'iyyar CPP ne yankin Ashanti ya ce matakin da Ecowas ta dauka kan Niger zai kara kare demokradiyya. Ya ce hakan zai kiyaye koma ga shekarun baya da sojoji suka yi kaka gida a mulkin Afirka.
In Afirka suka yi shirin ya zama sojoji wani hujja ko lokaci ko wani abu ya zo da bai takara karya ba sai su ji mulki. To kan ne za a yi a muyan mu sirri wayan ga gwamnati na farin fulla wanda ya kawo da ci gaba wurin shekara 10 da muka samu Afirka rukuna ciki. Shine dole Ecowas su haɗa kai kiyaye wannan gwamnati farin fulla. Abin da zai nuna shine su ko wani kasan da juyin mulki daga su tabbatar kamar wannan kasan nan ba samun ci gaba wannan kasa. A samu su wanda hukumin ne ka musu kunci da zaman ɗan garin su tashi cika ba a'a ba za mu yarda da gwamnatin soja ba a kuma muna da gwamnatin farin fulla kan da mu samu sauki da walwala mu yi mu ci gaba da harkokin mu. To shi Ecowas sun yi ne suna ganin ya zama ma sauran su kasashe darasi an ba haka za a yi ba ya ka ba Afirka ci ba an so manga an taɓa samun tahiri in ga duba cikin 70s ko 80s kusan an samu Afirka kusan kowa gwamnatin soja ke mallakan su kuma an dau tafin kuma da sauri ba wayanga abin da ya faru wani shekaru 20-30 da wuce shi zai saka da komowa kuma ma Afirka.
Alhassan Suleiman Bello mai bincike ko mai sharhi kan ƙasa da ƙasa ya ce ƙasashen Mali, Burkina Faso da Guinea da suke gargaɗin Ecowas suna yin haka ne domin rigakafi. Ya ce idan aka yi nasara kan Nijar to lalle hankali zai koma kansu.
Dan ba dauki mataki mai tsanani akan irin gangacin zan mulki ba ka ga da mu ta samu irin su zuwa kuma ba dai kawo mana ci gaba a jiyar West Africa ba sa rayin da Ecowas ta dauka rayin ne da ya dace rayin da fi kowa ya goyi bayan su ba da jima wannan ba mulkin soja na Burkina Faso Mali da Guinea-Bissau su ma sun zo sun tsoda na su communique cewa idan aka bi sojin Nijar da hari da bindiga su ma za su fita cikin Ecowas za su goyi bayan wayancan da kansu sun sani abin da ake cewa symbolic ne su ruzuki kaman idan aka bi wancan ciyani ka fi da shi kan kujera a Nijar aka dawo da Bazoum kagan zuwa in aka ci musu soka su ma wasu soka ba su ma da biyo su da hari shi yasa iwu ne suke koyi su ma su samu su tsare kansu. A mai support of Ranye Ecowas a ja musu magana a ba su deadline dan ba su bi ba a biyo su kawai kaman da aka biya jami'a.
Baya ga Ecowas kasar Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka ta yi Allah wadai da juyin mulkin. Kungiyar tarayyar Turai ta dakatar da haɗin gwiwar tsaro da taimakon kuɗi ga Nijar yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa taimakon da take bayarwa ga ƙasar na cikin haɗari. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Iran ta rataye wasu 'yan tsiraru 'yan kabilar Baloci su 11 bisa tuhume-tuhume cikin sauyi 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba, lamarin da ke kara rurrutu fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye 'yan kabilar Baloci har wato 'yan kasar Iran guda 9 da wasu 'yan kabilar ta Baloci 'yan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su 2 daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata. Kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar a don fadin kasar ta Iran a cikin watan Yuli, yayin da Iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 423 a bana. Masu fafutuka na zargin Iran da yin amfani da hukuncin kisa din don yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar kasar sakamakon zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata kan mutuwar Mahsa Amini 'yar shekaru 22. An tsare yarinyar ne 'yar asalin kasar Iran daga kabilar Kurdawa bisa zargin ta sabawa tsauraran ka'idodin sanya tufafi na mata na jamhuriyar ta musulunci. A ƙarshe, tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da haɗa baki domin sauya sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2020 ta zargi Trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zaɓe wato Electoral College a Turance da ya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaɓen Amurka. Tuhumar da aka fitar a ranar Talata ta zargi Trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaɓen da ya sha kayi a hannun shugaba Joe Biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi 7 da aikawa da sakamakon zaɓe na bogi ga majalisar dokoki. A cewar masu gabatar da ƙara, fatan da suka yi shine bayyanar sakamakon ƙarya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance zai baiwa abokan Trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaɓen da kuma jinkirta tabbatar da nasarar Biden. A takaice dai, jinkirin zai baiwa tawagar Trump ƙarin lokaci domin kalubalantar sakamakon. Idan kuma daga ƙarshe aka amince da sakamakon na ƙarya, to sakamakon da yawancin masana ke cewa zai iya saba doka, sauyin ƙuri'un a jihohi bakwai da aka yi niyya zai baiwa Trump nasara. A ƙarshe, majalisar ta yi watsi da ƙuri'un zaɓen na jabu tare da tabbatar da nasarar Biden. Amma bayan gungun babban magoya bayan Trump sun mamaye ginin majalisar dokoki, lamarin da ya tilasta wa 'yan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an 'yan sanda da dama, har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Manazarta shi a nan tsaro na ci gaba da bayyana matsayinsu a kan barazanar amfani da ƙarfi da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta CDAO ko ECOWAS ta yi wa sojojin Nijar a kan buƙatar su mayar da hambararren shugaba Muhammad Bazoum kafin shuɗewar wa'adin mako guda. Da suke mai da martani kan ikirarin na ECOWAS, ƙasashen Mali da Burkina Faso sun lashe takoban kai wa sojojin da suka yi juyin mulkin a Nijar ɗauki, muddin ƙungiyar ta CDAO ta yi amfani da ƙarfin soja wajen warware wannan rikici. To sai dai kamar yadda za a ji a tattaunawarsu da Sulaiman Muna Barma, mai sharhi akan sha'anin tsaro Dr. Sadiq Abba, na ganin Mali da Burkina Faso ba su da ƙarfin da zai ba su damar taka wata babbar rawa idan CDAO ta zartar da ƙudurinta akan sojojin na Nijar.
Lalle gaskiya ne, Mali da Burkina Faso suna fama da ta'addanci. Ba su samu suka ci nasara kan wannan ta'addanci da suke wanda ya dame su. Kaman ka ɗauki ƙasa kaman Burkina Faso, ana zato ma 'yan ta'ada sun riƙe kaman ƙasa 40 cikin 100 yana hannunsu, kuma nike tsammani abin ya yi haka ma. To wanda bai yaƙi kanshi ba, bai ceci kanshi ba, ba za a iya tsammani zai fito ya ceci wani ba. In ka ɗauki Mali, shi ma ba ta tsira ba, wanda ake ce ma Islamic State ko Daesh, kuma da sunan Al-Qaeda wanda suke tare da shi Iyad Agali, suna ba ƙasar Mali wahala sosai. To wanda yake cikin irin wannan abu zai fito ya ce zai ɗauki sojoji a aika ƙasashen waje, kasan lalle kaman za a ce ya yi wani niyya wanda ya fi ƙarfinsa.
Ƙasar Faransa ta soma kwashe 'yan ƙasarta da ke nan Nijar. Yaya za a iya fassara wannan yunkuri na Faransa da ke kan gaban waɗanda ke ganin dole sai an yi amfani da ƙarfi?
Lalle wannan niyya da ƙasar Faransa ta yi ta ɗauke 'yan ƙasashenta wanda suke zama a Nijar, za a iya cewa ma kamar rigakafi ne. Faransa da yake an yi zanga-zanga, an nemi toya ambasadkinta, kuma an nemi wasu abubuwa, tana tsoron kar aje kuma abin ya ƙara cakuraya. Bare in kuma abin ya kai kamar yadda ka faɗi, inda sai ta kawo gudunma wajen ECOWAS, in ECOWAS za ta aika sojoji. Tunda Faransa ta ce ko aika sojoji ne in ECOWAS sai ita tana bayan ECOWAS, kuma za ta kawo mata taimako. To ka san kenan, in akwai 'yan ƙasar Faransa a nan aka yi irin wannan abu, dole mutane za su nemi fansa. Saboda haka ma Faransa tana iya ɗauke mutanenta. Faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki wannan da, saboda ita ka san bayan Burkina Faso da Mali, Nijar ne ya zamanto inda take da ƙarfin zama. To yanzu in Nijar kin kuma ya cakuje, ka san lalle abin ya zaman mata babbar darura a nan iyakar Sahel, ma zaman Faransa ya zama babbar darura. In kuma ba ta da Sahel, ba ta da wasu ƙasashe inda take da ƙarfi kamar nan wajen Sahel kin. Shi ne ya sa take ba da wannan babban ƙoƙari, saboda a samu maganin wannan abu da ya faru a Nijar, juyin mulki a maido tsofan mulki, saboda ita ta fi ganewa da haka, shi ne ribanta.
To amma Dr. Abba Sadiq, ba ganin kamar halin nan da aka shiga a jamhuriyar Nijar zai iya mayar da Nijar ɗin ko kuma yankin Sahel tamkar wani fagen kafsa yaƙi tsakanin Rasha da ƙasashen yammaci?
A'a, yo, wannan yaƙi ai dama yana nan. A Burkina Faso, a Mali, Rasha ne da sauran ƙasashe, kowa yana neman ya samu fage. Dama Nijar ita ce ba inda ba a kai nan ba. Ko da yake ni ban tabbatar da Rasha ta sa wani hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi ba, amma yana yiwa ya zama mata aiki ya zo daidai lokacinsa. To tunda yanzu kaman su wanda suka yi juyin mulki ya zamanto kowa ya tsane su kuma ana neman a yaƙe su, kasan sai su nihi wanda ke iya kawo musu taimako. Rasha ita ma in ta ga kaman kowa ya yi wallah wanda ya yi watsi da abin nan, sai ta ga kaman gashi ta samu fage inda take iya ci gaba.
To madalla, yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Bayan ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu da yammacin jiya Laraba a fadar gwamnati da ke Abuja, ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC sun amince su dakatar da yajin aiki da zanga-zangar lumana na gama gari da suka fara a jiya a duk faɗin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya waɗanda suka kira yajin aiki kuma aka fara shi, wato shugaban ƙungiyar ƙwadago ta NLC Comrade Joe Ajero da na Trade Union Congress Festus Osifo sun yi wata ganawa ta gaggawa da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, inda suka fahimci juna suka daidaitu cewa ƙungiyar ta ƙwadago wato NLC da TUC za su jan yajin aikin da suka fara domin su ƙara jan ɗamarar yin zama na gadaga domin tabbatar da cewa an fahimci juna tsakaninsu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yadda yajin aiki ba zai yi wani amfani a ci gaba da yin shi ba. Sanarwar da Dele Azake, mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan yaɗa labarai, ya bayyana cewa lalle ƙungiyoyin guda biyu sun amince bisa ga yarda da juna da aka samu tsakaninsu da shugaban ƙasa Bola Tinubu, inda shugaban ƙasa ya ba su tabbacin cewa lalle a cikin watan Disamba ne matatan mai ɗinnan ta Port Harcourt za ta fara aiki, bayan da aka daɗe ana gyaranta bisa ga yarjejeniyar da aka cima tsakanin kamfanin mai na Najeriya mai zaman kansa NNPC Limited da kuma kamfanin na Italiya wanda ke gyaran matata Maya Technomot PSPA. Kamar yadda sanarwar ta Dela Alake ta bayyana, ta ƙara ba da tabbacin cewa an fahimci juna tare da aminci tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya da Bola Ahmed Tinubu, cewa za a yi zama na musamman nan gaba domin a duba duk bukatun ƙungiyar ta ƙwadago, kuma za a buɗe cikin gwamnati domin a fahimci juna ta yadda za a yi aminci da yarda da juna cewa yajin aiki ba za a sake bukata a yi shi ba, domin sun yadda Bola Ahmed Tinubu da gaske yake zai aiwatar da yarjejeniyar da duk aka cimma tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya da shi. Yanzu dai an sa ido a ga irin yadda wannan jiyan yajin aikin zai yi tasiri dangane da goyon baya ko rashin goyon baya da ya samu a waɗansu ɓangarori daban-daban na Najeriya, yayin da ake ganin cewa wannan daga ƙafar wataƙila ita ce za ta fi zama a ala domin irin hasarar da wannan yajin aikin ya fara kawowa a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Koda yake ƙungiyar ƙwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da zanga-zangar lumana da ta fara a jiya Laraba, masana kan harkokin ƙwadago da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara mayar da martani dangane da nasara ko tasirin zanga-zangar. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Rashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira, ƙarin kuɗin makaranta musamman makarantun ilimi mai zurfi da kuma tsadar sufuri na daga cikin batutuwan da ke damun 'yan Najeriya, kuma su ne ƙungiyoyin ma'aikata na ƙasar ƙarƙashin uwar ƙungiyar ƙwadago ta NLC ke nuna adawa da su har ma ta gudanar da zanga-zangar lumana. Dr. Mansur Dirty malami ne da ke koyar da ilimin harkokin ƙwadago da nagartar aiki a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da sha'anin mulki ta Kano.
Bayan tarurruka da ƙungiyar ƙwadago da ƙyar aka rinjayi ƙungiyar ƙwadago ta yadda cewar ta fito ta wannan protest ɗin, sannan a tafi yajin aiki na baba sai ta gani, saboda shi yajin aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake kassar gwamnati, sannan kuma yajin aiki kamar yadda ya nuna a cikin kasashe manya-manya a duniya yana ɗaya daga cikin abin da yake juya ma gwamnati. Kasar Nijar ta samu juyin mulki, kuma waɗannan dalilai na matsi da na karyewar tattalin arziki shi 'yan ƙungiyar ƙwadago suke faɗa. To ƙungiyar ƙwadago bata shirya ba a gaskiya, zancen gaskiya ne ƙungiyar ƙwadago da da gaske take yi, to da za ta tafi yajin aiki na dindindin din na sai baba ta gani.
To amma a cewar Comrade Said Bello, tsohon memba a kwamitin ƙoli na ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC, zanga-zangar lumana ta NLC ta yi armashi.
Gaskiyar lamari a wannan fitowar da aka yi an samu nasara tunda a baya ba a samu irin waɗannan abubuwan da aka yi na NLC ta kira ba wanda ya ce gala. Saboda haka an watsa musu ƙasa a ido shi yasa gaba ɗaya suka kasa yin wani abu. Ai abin ba daga maganar Buhari ba ne ko daga a'a saboda 'yan ƙasar sun ƙi ne su fito ko su amince a yi abin da za a yi. Sannan kuma akwai waɗanda suka jahilci Buhari. Ya taɓa tsalle dinga ihu duk wanda ya ƙara man fetur ya kai naira 45 a lita ɗaya to ya cuce 'yan Najeriya to shi ko ya kai shi hannawa wajen 200 da wani abu ya je ya kai shi kuma 'yan Najeriya maimakon talakan nan da ya tsalle ce ko a mutu ko a rese Buhari ya fito a yi wannan abin ya ƙiyadda zai tashi babu shiga tsuntsu ba su ga tarko shi sa kuma jama'a suka dinga shiga cikin wannan musibar da ake ciki to gaskiya saboda haka talaka su suke ji a kansu to amma dai alhamdulillah yanzu wannan abin da aka yi an yi daidai kuma mutane ya kamata su daɗa ba da haɗin kai in goma an ce a fito ɗin fiye da yadda ake tunani.
Sai dai duk da haka gwamnati da kungiyar kwadago na da damar fitar da talakawan Najeriya daga wannan yanayi da suka tsinci kansu a cewar Dr. Mansur Datti.
A ita bangaren gwamnati tana da hanyoyi da dama waɗanda za ta iya ta fitar da talakawanta daga cikin wannan matsin. Idan wannan gwamnatin ta yadda ta fara gyara refinery kuma ta gina waɗansu to sai fa mun rasa yanda za mu yi da man fetur saboda duk abin da yake jawo tsadan man fetur din ya riga ya kau. Amma idan kungiyar kwadago za ta dawo kungiyar kwadago ta gaske ta yi aiki bil haƙƙi da gaskiya to wallahi tallahi kungiyar kwadago za ta sama wa talaka sauki kuma za ta sama wa gwamnati mafita.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To har yanzu dai muna nan a Nigeria. Ga dukkan alamu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na shirin ƙara yawan ma'aikatu a yayin da ya aikawa majalisar dattawan ƙasar ƙarin sunayen ministoci 19. Ƙari kenan akan sunaye 28 da ya riga ya aika a makon da ya gabata. To sai dai wasu jam'iyyan adawa sun yi tir da wannan yunkuri. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya gabatar da ƙarin sunaye da ake buƙatar tantancewa a matsayin ministoci su 19 da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aika wa majalisar a ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni 5 da Simon Lalong na jihar Plateau da Bello Mutawalle na jihar Zamfara da Atiku Bagudu na jihar Kebbi da Ibrahim Gaidam na jihar Yobe sai kuma Adeboye ga Oyetola na jihar Osun. Waɗannan sunaye sun kawo jimla da aka miƙa wa majalisar zuwa 47 wanda yake nuna alamun za a ƙara yawan ma'aikatu. Yawan sunayen ya bambanta da na gwamnatocin baya da yawan su bai kai 47 ba. Wannan ya jawo hankalin jam'iyyar Labour inda mai magana da yawunta Dr. Yunus Atanko yace su basu gamsu da wannan mataki ba.
Kamuna mu a gamu ganin wayannan al'amura da ake yi a Najeriya na cin mutuncin 'yan al'umman Najeriya yayi yawa babu wani kwarewa bai nuna cewar bajinta bane cewar a cikin matsalolin da 'yan Najeriya suke ciki yunwa da cin hanci da rashawa da yake an 'yan Najeriya suke ciki sai a ce wayannan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci Najeriya kacho to mun da gaskiya ba wai mun yi ba mun musu fatan rashin alheri ba sai dai mun fatan cewa Allah dai ya sa mu samu abubuwan da muke roƙon Allah ya mana a cikin kotu idan za mu samu mu gyara ƙasar nan domin wayannan da aka zaba nan gaskiya daga kan gwamnatin na ƙasar ba gyara ƙasar nan za su yi ba an riga ma ta riga ma ta nuna dama an ce jimman da ta yi kyau daga Laraba ake ganin ta yanzu mutanen Najeriya suna cikin wani irin hali har a cikin sunan nadama Allah shi kiyaye.
Amma ga sanata mai wakiltar jigawa ta arewa maso yamma Babangida Husaini, majalisa ta riga ta keɓe rana da za ta tantance waɗanda aka kawo sunayen nasu.
Azubi na biyu an kawo ministoci 19 wanda kuma in Allah ya yarda Juma'a in Allah ya yarda za mu fara tantance su.
To kenan majalisar da ta ba za ta tafi hutu ba sai ta kammala tantance dukkan ministocin?
Eh gaskiya ne ba za mu tafi ba wannan shine gudunmuwar mu ga cigaban kasar mu kuma abin da ya kawo mu nan kenan. Za mu tabbatar da cewa mun tantance su ga baki daya kana yin su sai mu tafi hutu.
Kenan tunda ku ba ku fara hutun ku a daidai lokaci ba misali kamar ran 27 ga wannan watan in kuka tafi hutun za ku ƙara wannan makonni biyu?
To a tunani dai akwai haka amma ni na san haka ba zai yiwu ba dalili shine na san zuwa lokacin kasafin kuɗin ƙasa zai zo kinga shi ma wannan aiki ne mai muhimmanci a kalandar majalisa. Saboda lalle-lalle na tabbatar wannan ma shi ma gudunmuwar da za mu bayar ta wannan hutun mu yanke shi da zaran aka kawo kasafin kuɗin ƙasa mu fara aiki a kan shi.
Ya zuwa yanzu dai mutane 28 majalisar dattawa ta riga ta kammala tantance su kafin a ci gaba da sauran mutane 19 da shugaba Bola Tinubu ya miƙa masu. Madina da Nigeria.
To ma sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya na gabatar da shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.